أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبار من أجد الغوديا الله سبحانه وتعالى يقوام يقوم يوان دسكين يقوان سيد الدسة آيك أجد يورمو أزوا وانا يمتي نا سبت وانديك إشرن da biyar ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 2047 a wadda ta daidai da 14 ga watan uku miladiya 2026. Idan yan uwa ba su manta ba, jiya mun kwana karshen aya ta 39 a cikin wannan sura mai albarka, wato suratul Dukhan. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu aya ta 37 cikin wannan sura mai albarka suratul Dukhan. Yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 38. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza mana a cikin abin da za mu karanta da abin da za mu yi bayaninsa. Allah rama wa makalaka na samawati.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma khalaqa as-samawati wal arda وما بينهما لائبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم وبنجي yake cewa wama khalaqana samawati wal arda, lalle ban mai halicci samai wato da kasai ba, wama bainahuma da abin da yake tsakanin su, laibina saboda wasa. Wato Allah kurin a ce ya halicci sama da ƙasa wai dan wasa, Allah ya ce wannan kam ya kori gabarin mu. Kuma shi kansa dan Adam idan ya dube da Ubangiji ya halicci saman nan, ya makala mata rana, ya makala mata wata, aka sa taurari, sama tana dauke da hadiri, tana zubar da ruwan sama, wato ana tafiye-tafiye a cikinta, kai da ganin wannan halitta ka san ba za a yi wannan halittar dan wasa ba. Dubi ƙasa, yadda Allah ya halicci ƙasa da duwatsu a cikinta da kogunan da suke cikinta, sannan Ubangiji ya halicci dabbobi a cikinta, ya halicci bishiyoyi, ya halicci kwari, wani ya taba ni nan. Idan ka lura da yadda Ubangiji subhanahu wataala ya halicci ƙasa, ya shimfiɗa ta, ya halicci bishiyoyi da dutsuna da ruwa a cikinta, ya zuba dangi-dangi na halittu ‘yan Adam da suke cikinta, dangi-dangi na halittu da Allah Maɗaukakin Sarki ya sa a cikinta, ga mutane, ga dabbobi, ga kwari, ga bishiyoyi, ga ciyayi. Allah ya sanya dare, ya sanya rana, ya sanya dukkan abin da ido yake kallo. Sannan kuma Ubangiji ya ci gaba da gudanar da duniya, shi yake sarrafa ta, ya kawo dare, ya kawo rana, ya kawo ɗari, ya kawo zafi, ya kawo ruwan sama, ya kawo bushi, ai iska, wani lokacin mai zafi, wani lokacin mai sanyi, a kawo lokacin hunturu, a kawo hazo. Haka Ubangiji yake tadabburin duniyar, yake juya ta, wato kuma kowace juyawa za ka ga tana da maslaha ma musamman wa ɗan Adam da sauran halittun da suke cikin duniya. To yanzu a ce duk wannan Allah ya yi shi kurin dan wasa, kaga ai hankali ma ba zai dauki wannan ba. Shi yasa ai Allah ko bai ce mana bai halicci sama da ƙasa dan wasa ba, mu ma ba za mu dauki cewa Ubangiji ya halicci sama dan wasa da ƙasa dan wasa ba. Mun san dole Allah ya nufi su wato da manufa. Allah ya halicci sama da ƙasa wato da manufa. Shine Allah yake cewa wa ma khalaqana samawati wal arda, lalle ba mu halicci samai da ƙasai ba, wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su, wato laibina saboda wasa. Allah ya ce ma khalaqnahuma, ba mu halicce su ba, wato illa bil haqi, wato sai da gaskiya. Mai zauna ba fa, yawa ba mu halicci sama da ƙasa ba, Allah ya ce illa bil haqi, ma'ana wato sai mu haƙƙini fi dalika. Allah ya ce mun halicci sama da ƙasa da gaskiya ne, wato malai yake cewa liyastadilla bihi ala qudratina, dan wannan din ya nuna wa bayanmu wato girman ikon mu wa hadaniyatina da kuma wato kadaitakar mu. Malamai suka ce wannan aya aya ce wanda suke nuna wato girman ikon Allah madaukakin sarki. Wato Allah ya ce ban halci sama da ƙasa dan wasa ba. Suka ce haza dalilun ala sihatil hashari wa wuquqihi. Wannan ayan tana nuna gaskiyar tashin alkiyama da za a yi da kuma yadda alkiyama din za ta auku. Tana nuna wato gaskiyar tashin alkiyama cewa lalle Allah zai tada alkiyama, sannan kuma abubuwan da su auku a cikin alkiyama a wato gaskiya ne. Wa zalika anna Allah ta'ala khalaqa naw'al insani, domin Allah madaukakin sarki a cikin duniyan nan ya halicci nau'i-nau'i na dan adam, ya halicci nau'i wato na dan adam. Sai kai fura ka je na yi tun ka tura mishi. Ya halicci nau'i na dan adam, a cikin yan adam ya halicci maza, ya halicci mata, ya halicci fanare. Ya halicci farare, ya halicci bakake, ya halicci dogi da kuma wato gajeru, masu nisan kwana da kuma wato masu gajeren kwana, masu ƙarfi irin sa adawa da samudawa da waɗanda kuma suke wato marasa ƙarfi. Saboda haka Allah ya halicci dukkan nau'i na dan adam sai ya zuba wato a cikin wato cikin wannan ƙasa wato da Allah ya halitta. Sannan har yanzu wato Ubangiji ya halicci duk abin da yake cikin ƙasar nan, kama daga dabbobi, kama daga bishiyoyi, kama daga ruwa, duwar wasu, rana, dare, zafi, wato sanyi. Wa kallafahu bil imani wa ta'a. Kuma Ubangiji sai ya kallafawa dukkan abin da Allah ya halitta a cikin duniyar nan yayi imani da Allah ya kuma yi da'a. To dabbobi sun yi, bishiyoyi sun yi, duk sauran halittun Allah sun yi imani kuma sun yi da'a. To amma dan adam da aljani su ne waɗansu suka yi imani, waɗansu kuma wato suka kafirci. Ko shi ne kamar yake ce mana wato fa'amana al-ba'du wa kafara al-ba'du. Waɗansu daga cikin mutane, daga cikin wato aljanu, sai suka yi imani, suka yadda Allah shi ne mahalicin wannan duk abin da ya halitta, kuma shi kadai shi ya cancanta wato ayi masa bauta. Wa kafara al-ba'du, waɗansu kuma suka kafirce, wato suka riƙi ababen shirka a cikin mutane da aljanu. Wa katama Allahu fi sabiqi azalihi. Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ilimin sa na azali wanda ya rigaya wato sai ya cika cewa annan na'ima lil mu'minina, Allah ya tana da ni'ima ita ce gidan aljanna a mu'minai kadai kadai, waɗanda su kadai tashi kuma wanda suka wato bauta masa, su kadai Allah ya tana da musu wannan ni'ima. Wannan tun a ilimin Allah na fil azal da haka Allah ya cika wato halittarsa. Sannan wal iqabul kufari, haka na kuma Allah kuma ya cika cewa zai yi azaba kuma a kafirai. Wadhalika la yakunu fi dunya, amma wannan din ba a duniya za a yi shi ba. Li adami itidadi biha, domin ba a tanadi duniyar haka ba. Allah tun da farkon halittar duniya bai halitte ta wani zango ne wanda zai zauna ba na jinjin ba. Dama an halitte ta wani gida ne na wucin gadi wanda dan adam zai zo ya zauna gwargwadon abin da Allah yanka masa. Wani ma ba zai daiko duniyan nan ba sai babu rayi. Wani dan adam din tun a cikin mahaifiyarsa Allah zai karɓi ransa. Saboda haka leƙowarsa duniya ma ba zai leƙo da ransa ba. Wani kuma daga cikin mahaifiyarsa ma sai ya wuce kabari dan za su rasu tare da uwar yana cikin cikinta. Haka za a dauke su a je a saka su a kabari. Ita kan ta zo duniya ta rayu, amma shi dan daga cikin mahaifiyarsa kabari ya wuce. Saboda haka bai ma je ko kafarsa a duniya ba balle ya rayu. Wani kuma zai zo ya rayu yana karami a karbe shi, wani yana saurayi a karbe shi, wani sai ya tsufa a karbe shi. Saboda haka sai Allah ya yanka wa mutane rayuwa, kowa da gwargwadon irin rayuwar da zai a duniya. To wannan ita ce duniyar da aka saka zango na farko wato na rayuwar dan adam bayan wato bayan mahaifar mahaifiyarsa, bayan cikin mahaifiyarsa. Duniya shine zango na farko. In ya zo ya rayu a nan kuma ake yin duk aikin da za a je wato a ci gajiyarsa wato a zango na ƙarshe na rayuwar dan adam. A nan za a ci rayuwarsa a zango na ƙarshe. Saboda haka idan dan adam ya zo ya bi Allah a gidan duniya, in ya zo ya bi Allah a gidan duniya, ya zauna can ne yake season ne can in yazo yabi Allah a gidan duniya to zai yi rayuwa wadda take wato rayuwa mai dadi sannan kuma a gidan lahira domin anan ne ake yin aikin aka ce wato duniya gidan aiki ne lahira kuma gidan hisabi ne shi yasa manzon Allah ya fada wani hadisi ad-dunya mazra'atul akhirah a duniya ake shuka abin da za a ci a lahira anan zaka yi sassabe anan zaka yi huda nan zaka yi shuka ka zuba taki kai noma kai girbi kai komai ka gyara amma a lahira ne zaka ci aikin da kai a lahira zaka rusa sakamako wanda kuma zaka je ka ci gajiyar sakamakon ka in mai kyau mai kyau in mamuna mamuna to shine malai yake cewa wato shi yasa ubangiji sai ya sanya ni'ima ga mu'minai sannan ya sanya azaba ga kafirai domin duniya ba a tanade ta wato a bada wannan sakamakon ba shi yasa Allah malaukakin sarki bai tanadi yin hakan a gidan duniya ba to tunda kuwa ba a duniya ake bada sakamako ba ba a duniya ake bada sakamako ba to kenan ashe dole za a mutu sannan in an mutu kuma dole za a tashin alkiyama dole sai an je gurin da ake bada wannan sakamakon saboda haka duk aikin da za a yi a duniya aiki ne da za a yi a tattara a tafi lahira in an je lahira kuma sai a raba sakamako kowa kuma ya karɓi sakamakonsa sai kuma a bashi gidan da sakamakonsa ya nuna zai je shi saboda haka sai ya zama dole za a yi tashin alkiyama litujza kullu nafsin bima kasabat domin a sakanta ma kowace dai abin da ta aikata shi yasa Allah yake cewa wa ma khalaqana samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibina ba mu halicci samman nan guda bakwai ba da kasan nan guda bakwai da abin da muka zuba wato na halittar mu tsakanin sama da kasa la'ibina saboda wasa ba mu halicce su don wasa ba saboda haka Allah ya ce ma khalaqnahuma ba mu wannan halittar sama da kasa da abin da yake tsakani ba illa bil haqqi sai da gaskiya ma'ana mun yi haka ne dan wannan din ya zama dalili wato da mutane za su fahimci girman ikon mu su kuma kadaita mu a wajen bauta walakin da aksaruhum sai dai yawan kafirai su la ya alamuna su kan ba san wannan ba na'am
inna yawmal fasali miqatuhum wa ajmain yawma la yughni maulan an maulan shay'an wa la hum yunsarun
ubangiji yake cewa wato inna yawmal fasali kasan ranar rarrabewa ranar da ake rabe komai ita ce ranar alkiyama ranar da ake rabewa tsakanin mu'minai da kafirai tsakanin aikin mu'minai da aikin kafirai wato tsakanin mai haƙƙi da wanda haƙƙi yake kansa ranar da ake rarrabewa tsakanin wanda ya bi Allah ya wahala wajen bin Allah da kuma wato wanda ya miƙe kafarsa wato yafsulullahu fihi bainal ibadi a ranar da Allah zai rarrabe tsakanin bayi waɗanda suka bi Allah su kare ta bautarsu da waɗanda suka yi shirka Allah yake cewa a wannan rana inna yawmal fasli miqatuhum ajma'ina kasan a ranar rabewa wato miqatun wato mutane gaba daya na waɗanda za a yi musu azaba wato ajma'in yana nan gaba daya ma'ana an tare da miqatun dan yin azaba wanda suke madawwamiya wato Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan akan kafirai ne da suke da'awar bautar gunki kuma suke da'awar wannan bautar gunkin suna yi ne da yardar Allah Allah sai ci to ranar rabewar tana zan ranar rabewar tana nan sannan kuma Allah ya tanade ta ne wato a wani miƙaci wanda zai hada kowa da kowa shine yace inna yawmal fasli wato ranar alkiyama ran da Allah yake rabewa tsakanin wato bayi miƙatun ajma'ina wato miƙatun su wajen haduwar su wato yana nan gaba daya inda za a hada su a azaba gaba daya a wace rana Allah ya ce yawma la yanfa'ul maula yawma la yughni maulan an maulan ranar da wani masoyi ba zai amfana ma wani masoyi komai ba ko wani mai jibintar lamari ba zai amfana ma wani mai jibintar lamari ba ko kuma wani makusanci ba zai amfana ma wani kusancinsa ba ko aboki ba zai amfana ba amma amfanin wajen ije azabar Allah in dai an yi abokantaka dan Allah nan kan tana amfani in dai abokane wajen imani ne ko kusaci wajen imani yana amfani tunda manzon Allah ya ce za a zo a saka yara yan aljanna za a sa su aljanna sai an kawo musu iyayensu in dai iyayen sun mutu da imani to iyayen za su ci iyayensu saboda haka shi yasa sai yake cewa yawma la yughni maulan an maulan ranar da wani masoyi ba zai amfana wa wani masoyinsa shay'an wani abu ba amma daga azaba walahum yansurun, sannan kuma ba za a taimaka wa kafire ba. Yaya ne ne taimakon? Shine yamna'una min azabillahi, ba za a hana su wato shiga wato cikin azabar Ubangiji ba. Amma mu'minai wannan kan kusacin su da yana amfanin su. Mu'minai kusacin shi sa Allah ce illa marhiman lahu, sai dai wanda Allah ya ji kansa ya masa gamba kitar ya mutu da imani. Mace za ta ceci mijinta, miji zai ceci matarsa, da zai ceci ubansa, uba zai ceci ɗansa, masoyi zai ceci masoyinsa. Yawwa, wannan duk soyayya tana nan. Saboda haka, amma sai wanda ya mutu da imani shine sharadi. Shi yasa Allah ya ce illa man rahimallahu, wato sai mu'minai su ne wanda Allah ya ji kansu. Fa innahu yashfa'u ba'dhuhum li ba'din bi idhnillahi, su kan mu'minai shashi za su ceci shashi, amma su ma da izinin Allah, su ma sai da izinin Allah ake yin ceto. Shine Ubangiji yake cewa innahu huwal azizur rahim, lalle Ubangiji shi mabuwayi ne a cikin aikinsa, shine al-galibu fi intiqamihi min al-kufari, Allah mabuwayi ne, babu wanda yasa hana shi wa kafirai azaba, babu wanda yasa ya hana shi wa kafirai azaba. Ar-rahim mai jin kai ne, wato da mu'minai. Na'am.
Illa man rahimallah, innahu huwal azizur rahim, inna shajarata zaqumi ta'amul asim, kal muhil tagali fil gudun kagalil hamim, khuzuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim, thumma subu fawqa ra'sihi min adhabil hamim. Innaka antal azizul karim,
Ubangiji yake cewa inna shajaratal zaqumi, kasan bishiya ta zaqumiya, wannan wata bishiya ce wanda Allah madaukakin sarki ya tsirar da ita a cikin wutar jahannama, a cikin wutar jahannama, har sai ma wato Ubangiji ya fitini kafire da cewa wayyaye wutar da take kona ita ce, kuma a ce wai ita ce ya tsiro a cikin wuta, sai zama wato fitina, sai wato suna kware su ƙaryata, ko kuma su ga ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yake cewa bishiyar zaqumiya bishiya ce wadda take asalin cikin wutar jahannama, sai wawunta sun taba can ƙarshen wutar jahannama, ita ce wanda ganyenta sune abincin wato ƴan wuta a cikin gidan wuta. To amma ba su san Ubangijin da ya saka wuta ta kona itace, shi zai sa kuma itacen ya tsiro a cikin wutar kuma bata kona shi ba. Yawwa, ai Allah ne ya ga dama, yawwa za ta kona itace amma kuma ta bar wani abu. Saboda haka Allahn da ya sa wutar take cin itace, shi ya sa kuma itacen kuma zai tsiro a cikin wutar, kuma ya rasa ya ganye, ya ganye lafa-lafa a cikin wutar jahannama. Allah yake cewa inna shajaratal zaqumi, lalle tabbas bishiyar zaqumiya suka ce hiya min akbasi shajari, ita ce bishiyar da tafi kowace irin bishiya wato muni a duniya. Al-muru daci ne da ita, a can a tahama tace yambutu Allahu ta'ala fil jahim, Allah yana tsarar da wannan bishiya a cikin wutar jahannama, babu wata dabba da take cin ganyen wannan bishiyar, da kwari da dabba babu wani abu da yake cin wannan bishiyar, saboda muninta a wajen dandano, muninta a wajen wato kama. Allah ya ce to wannan abinci ne da ƴan gidan wuta, Allah ya ce ta'amul athimi, abinci ne na mutane masu yawan sako, aka ce Abu Jahil ne da abokanansa mabuta sako, manya-manyan sako. Allah ya ce wannan bishiya haka take, wato idan adam wuta ya ci ganyen bishiyar, in ana musu azaba Allah zai jarbe su da yunwa, idan Allah ya jarbe su da yunwa za su yi ta kokawa cewa Allah a ba su abinci, to sai a ce su je su ci ganyen wannan bishiyar, idan suka ci bayan sun gama tauna za su haɗiye, in ta wuce bakinsu kuma ba za ta kai cikinsu ba, sai ta tsaya a maƙogwaronsu sai kuma ta shaƙe su, to nan ne kuma za su koka wa Allah cewa makara ta musu yawa, Allah ya taimake su da ruwa su sha, to nan kuma sai a ba su ruwan zafi wanda za su sha, suna sha zai wuce da wannan ganyen ya shiga cikinsu, amma kuma zai yayyanke musu kayan cikinsu gaba ɗaya. Allah ya kiyaye mu. Shine Ubangiji yake cewa inna shajaratal zaqum, kasan wato bishiyar zaqumiya, Allah ya ce ta'amul athimi, abinci ne wato na masu yawan zunubi, na masu saban Allah irin su Abu Jahal. Kal muhuli, wato yana tafarfasa a cikin cikin mutum, kal muhuli kamar narkekiyar dalma, Allah ya ce ya galifil butun, yana tafarfasa wato a cikin mutum, wato idan an ci ya shiga haka yake ta farfasa kamar narkekiyar dalma. Allah ya ce ka gale ni Hamimi, in baka gane ba ta farfasar kamar ta farfasar ruwan zafi da aka kai shi akirun daraja, aka kai shi lokacin da ya kai tsananin zafin sa, yadda ruwa yake ta farfasa haka wannan itaciya in an ci take ta farfasa a cikin wato yan wuta. Allah ya ce bayan an tilasta masa ya ci, sai a ce masa kuzuhu, a ce wa mala'iku zawaniyawa ku danke shi. Allah ya ce za su kama shi, fa'atiluhu fi sawa'il jahim, ku jefa shi tsakin wutar jahimiya, wato tsakin wutar jahannama. In kun jefa shi summa subbu fawqa ra'sihi, sannan ku kwalala a kansa, min azabil hamimi, daga azabar ruwan zafi. Ai wato min alhamimi, daga ruwan zafi tafashashe, allazi la yafariqul azabu, wanda azaba wato na bata rabu da shi ba, fa huwa ablagu mimma fi ayatin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim. Ai a wata ayatu aka yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim, za a zuba musu a kansu ruwan zafi. Amma nan sai aka zo da wata siga ta mubalaga cewa ku kama shi ku jefa shi a wuta, in kun jefa ku kwalala masa ruwan zafi a kansa. Wannan a cikin gidan wuta yake, ya ci bishiyar tashin hankali, ya sha ruwan tashin hankali, an kama shi kuma aka ce a sake nitsa shi a cikin wutar, sannan kuma a riƙa binsa wato da tafashashen ruwan zafi. Ubangiji subhanahu wataala sai ya ce a kafiri zuku ɗanɗani, ko kuma mala'ikun su ce masa zuku ɗanɗani, wato sai an ce masa kamar ɗanɗani, ɗanɗani innaka antal azizul karim. Ai a duniya da kai ji kake kai wani ne, kai ne al-aziz mabwayi, ka fi ƙarfin ka bi dokar Allah, saboda haka kayi shirka, kayi duk abin da zaka yi, har ma ka ce kai Allah ne a bika. Allah zai ce innaka antal azizu, kai mabwayi ne al-karim, wanda kake ganin kai ne babba ne wato a gidan duniya. Anan kuma wato sai Allah madaukakin sarki sai ya nuna wato shi dan wuta wulakancacce ne a gaban sa, shine ai wato bi za'imika da rayawarka wa qaulika ma baina jabalaiha, har ma fadan da kake yi kake tinkawo wai tsakanin dutsen gabar da gari da dutsen yamma da gari a Makka, babu wani mutum a azamu a karamu minni, haka Abu Jahl yake fada cewa ma baina jabalaiha, wato tsakanin duwar watsin Makka na gabar da na yamma, wato babu wani a azuwa a karamu wanda yafi girma da fada'aji da buwaya wato irinsa, yana wannan tinkawo. To Allah zai sa ya masa wannan azaba wato a cikin wato wutar jahannama. Allah zai ce masa wato in yake cewa
inna hadha ma kuntum bihi tamtarun,
Ubangiji zai ce masa inna hadha, wannan azabar da ka ji kuma ka gani, ma kuntum bihi tamtaruna, ita ce irin azabar da a duniya kake shakkata wato kana kokonto, wato cewa ai ba za ma a mutu ba, in an mutu ma ba za a tashi ba, in an tashi ma wato ba za a yi maka hisabi ba, saboda haka kuna izgili da mutuwa da kuma wato izgili tashin alkiyama da kuma wato sakamakon da za a bar a filin alkiyama. Allah ya ce to inna hadha ma kuntum bihi tamtarun, wannan shine abin da kuke shakka kuke kokwantan wai ba zai faru ba, yau gashi ya faru.
Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabarakin mutaqabilin kadhalika wa zawajnahum bi hurriin.
Ubangiji haka yake wato al'adar alqur'ani, idan aka saukar da ayoyi hankalin mu'minai ya tashi, Allah kuma sai ya lallashe su, sai aka musu ayoyi wanda kuma wato ba za su je bai kauna ba. Amma in aka saukar da ayoyin azaba, wato mutum sai hankalin sai tayi sai ya ji ba zai kai labari ba. To Allah sai ya lallashe mu'minai ya ce amma kala hankalin mu'minai ya tashi, innal muttaqina fi maqamin amin, a wannan rana da ake makafire irin wannan azaba, su mu'minai kam suna wani majalisi wanda yake aminin na aminci, wanda babu tashin hankali a ciki, shine yu'man fihi khauf, lannan an aminta da shugaban jin tsoro, fi jannatin mu'yun, a cikin gidan aljanna wato ma'abuciyar gonake da lambuna, wa uyunin ga maremare, ga idan ruwa yana ta malala wato a cikin wato gonakin. Yalbasuna min sundusin wa istabarakin, a wannan rana yan aljanna za su daura tufafi, za su daura sundus, shine tufa wanda take sharara, wani za ka ga a duniya bayyasan tufa mai nauyi, zai daura tufa sharashara, wa istabrak wannan istabar ke kuma shine tufa ita kuma wanda suke mai nauyi saboda haka sundus shalshare yake wato kamar ka dauki irin ligunan da ake na tetra irin na tetra ko kuma tiyo mara nauyi amma istabar kuma sai ka dauka kamar irin ligunan sakan nan kamar irin ligunan saka masu kaurin nan saboda haka Allah yake cewa dan aljanna zai daura sutura sa min sundusin wato cikin kayayyaki marasa nauyi in yana sha'awa wai sabarin ko kuma wato kayayyaki wanda suke masu nauyi shine maraqamin dibaji dibaji wanda aka saka shi wato ya kauri wa magalazamin maraqamin dibaji dibaji wanda yake sharashara wato wa magalazamin da kuma wanda yake mai kauri Allah yake cewa a gidan aljanna din za su zauna mutaqabilina suna fuskantar kowa wato zama irin wato na jin dadi ba wai wani yana gaban wani wani yana bayan wani ba dan aljanna suna zauna aljanna babu wanda yake kallon kiyar kowa babu wanda yake kallon kiyar kowa kowa yana kallon fuskar dan uwansa ne wai in dan uwanka yana magana ka waiwaya ka ji me yake fada ma wannan wahala ne saboda haka zama ake kullun zaman da'ira kowa yana kallon kowa shi yasa sai Allah ya ce mutaqabilina suna fuskantar juna ala yazur ba'dhum ila qafa ba'd babu wanda yake kallon kiyar dan uwansa li dauranil usra saboda gurin zaman falo din a kewa yake ko gurin cin abincin a kewa yake kazalika hakan nan yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara makafirai waccan mummuniyar azaba a gidan wuta bayan sun shige ta haka kuma Allah ya kaddara wa mu'minai wato wannan jin dadi a gidan aljanna da kuma karin Allah ce wazawajnahum sai kuma muka aura musu wato bihurin ƴan mata inun masu kwayar idanu manya-manya ka san ka'idar mace idan mace ta zo da kwayar idanu muci-muci ba ta da kyau amma ta zo da kwayar ido babba to matar ta fi kyau a halitta shi yasa Allah ya ce wazawajnahum bihurin inin sai muka aura musu mata wato matan huril ini wato inun wanda suke wato kwaban idanun su yana da girma kwayar idanun su wato yana da girma an ta bude idanunta zaka ganta wato mace ce wanda ubangiji ya tanade ta musamman dan jiyar da dan aljanna wato ni'ima a gidan aljanna shine Allah yake cewa shine hurun inun dinnan mallan yace nisa'un bidun mata yene farare wasi'atul ayun idanun su yana da ruwa hasanu ha ido ne wanda yake kuma mai kyau yad'una fiha bi kulli fakihatin
la yazunquna fiha al-mauta illa al-mauta tallule wa wajihum adhab al-jahim
Allah yace wato yad'una bi kulli fakihatin yad'una fiha za su rika cewa aka musu suna kira suna oda a gidan aljanna wato fiha a gidan aljanna bi kulli fakihatin kowane irin kayan marmari saboda babil shi yasa zaka ta kira kawo kaza kawo kaza kaga in hotel ka zauna in ka fara order dole zaka tunanin aljifin kai saboda ai hotel akwai bill ko yauwa in ka gama aka zo aka zaro ita takarda aka baka in baka kimtsa ba sai ka ji kanka ya sara amma a aljanna babil duk abin da ka gani naka ne saboda haka sai Allah ya ce da ulfiya za su tayin order sai tayin order kawo albarba kawo lemo kawo kankana kawo nono debo zuma kawo kaza sai mutum ya ta tarawa Allah ya ce za su yi ta kira a kawo bi kulli fakihatin kowane irin da ita ce suke so aminina kuma cikin aminci don ba za ka tashi da tebur din a ce biya kuɗi ba yawa babu bil shine Allah ya ce aminina ko kuma sun aminta minin kitaiha ba za ka ce a kama kaza a ce babu wallahi ya kare babu aljanna ka ce a kama kaza a ce wallahi da zai ya kare ko kuma yau mun je siwa ba a samu ba to babu aljanna saboda haka dan aljanna ya amince babu abin da zai nema wato ya rasa shi yasa yake cewa amintattu ne minin kitaiha ba zai kare ba wa madarratiha ko kuma abin da za a ba su ba zai cutar da su ba ba za ka maka nono ka ce wannan nonon wallahi tun sai in jiya ne kuma an dauke wuta har yayi tsami saboda haka babu wuta a firicin nonon ya tsami aljanna ba za ka ji wannan ba saboda haka babu abin da yake mai cutarwa a gidan aljanna mallan yace wa min kulli mukawfin ko kuma dukkan abin da dan adam yake jin tsoransa duk abin da kake jin tsoransa aljanna babu shi ko ka ci da yawa cikin ka ya baci babu aljanna banda abincin aljanna ai bai ma shiga cikin naka ya zauna balle ya bata maka cikin ka saboda kana ci kamar iska ne ya riga fice abin sa Allah ya ce la yazuquna fiha al-mauta kuma wani karin abin jin dadin ma ɗan aljannan nan ba za a dandana musu mutuwa ba Allah yace la yazuquna fi al-maut wato ba za su dandana mutuwa ba illa mautatul ula sai dai mutuwan nan ta farko wanda kowa aka yi ta bayya santa a gidan duniya wato sai dai wannan shine ay allati fi dunya ba'da hayati mutuwar da ta same su a duniya bayan karewar rayuwar su sai wadansu su ce wato ba wadansu malaman suka ce illa nan bi ma'ana ba'da mana la yazuquna fi al-mauta wato ba'da mautatul ula mutuwa ba za ta same su ba bayan mutuwan nan ta farko Allah ya ce wa qahum azabal jahim kuma karin kari Allah ya kiyaye su azabar wutar jahannama fadlan min rabbik
zalika huwa al-fawzul azim
wannan ni'ima da muka lissafa wanda Allah zai ba mu dan aljanna Allah ya samu na daga ciki Allah ya ce fadlan min rabbika wannan fafalala ce wato daga wajen ubangijinka ya Muhammadu wato lallai zalika wannan kufalala to huwa al-fawzul azim lallai rabota ce mai girma duk wanda Allah ya masa kankatar ya tsallake ya fara aljanna to ai shikenan shikam yawa wani yace wai kakarsa ta yanke saga to ai kakarsa ta ba ganin sagar ba ma balle ta yanke ta in dai ya tsallaka shiga aljanna ai shikenan kuma Allah ya datar da mu
وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
وبنجي يتي فإنما لمرن دنگني ده القرآن يسرناه بلسانك يا محمد من قولي مكا القرآن نأهلتنك من سوك آمك شي واتو بلغتك يازو ديارنك لتفهمه العرب منك دلالبا وصفينتا القرآن واتو ده قليك لعلهم يتذكرون واتو قوصر وكيو عزن ده اكي موسو أسكي شين يتئذونا فيؤمنونا ko sa wato dauki abinda ake gaya musu alqur'ani a matsayin abin wa'azi kuma wato su imani lakinnahum la yu'minuna sai dai abin takeicin ba su imanin ba
farantaqibunhum murtaqibun
Allah ya ce saboda haka fartaqib ka saurara halakar su innahum murtaqibuna su ma suna saurara mutuwar ka su ma dama cewa suke ai in ya mutu ma mun huta tunda bai shi da magaji lokacin da dan sa Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu dan manzon Allah ya rasu yake cewa ai wannan damuwar wa'azin ai kuma ya kwantar da hankalin ku ai da zaran ya mutu maganar ta kadi wanda mutumin da bashi da mai gado a cikin da bashi da magaji ba wanda zai ci gaba da wannan wa'azin saboda haka Allah ya ce fartaqib to ka saurari halakar su innahum murtaqibun su ma suna jiran wato halakar ka wannan kuma shine karshen wannan aya a karshen wannan sura mai albarka wato suratul dukan wato aya ta 89 kamar da muka fada kuma insha Allah zamu dora wato akan sura ta gaba suratul jasiya na'am
suratul jasiya makiyatun wa aya 63 aya
na'am
bismillahir rahmanir rahim amin
na'am
tanzilul kitabi bismillahir
إن
في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون
نعم wannan sura suratul jasiya sunanta kenan suratul jasiya saboda ambaton wato kalmar jasiya din da aka yi a cikin sa kamar yadda muka saba ji Allah madaukakin sarki wato akan ambace sura da sunan wata kalma wanda Allah ya ambace ta a cikin wato wannan sura din wannan sura ita ce sura ta 45 a cikin jerin surorin alqur'ani in ka dago kirgen su wato daga suratul baqara sannan a jerin sauƙarta kuma ita ce sura ta 64 wato a lokacin sauƙa a suratul jasiya ta sauƙa bayan suratul dukan wato kafin kuma suratul ahqaf wannan suratul ahqafin da aka kawo ta kusa da ita saboda haka a inda aka ajiye ta haka take mun gama dukan sannan mun shiga zamu shiga jasiya sannan ko bayan jasiya zamu shiga suratul ahqafi Allah rahma haka yake jerin ko saboda haka suka sauka da suratul dukan ta sauka sai suratul jasiya ta sauka sai kuma suratul ahqaf ta sauka saboda haka ajiye suke wannan sura suratul jasiya tana da ayoyi 37 amma a gurin malaman kufa malaman makka da na madina da na sham da na basra suka ce ayoyin ta shi wato baya 36 ne saboda ka wannan sabani shine kullun dake tsakanin malamin sannan dukkan su sun ce a makka aka saukar da ita in banda ayar fadin Allah kullil ladina amanu to wannan aya guda daya ita ce kullun wanda aka saukar da ita wato a madina amma duk sauran wato a makka aka saukar da su ita ma wannan sura kamar sauran surori ta bude da kuraman bakaje wato kamar yadda aka saba shine wato bakajen ha da mim wayannan bakaje mun saba jin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara su ba sannan kuma magabata ba su fassara ba shi yasa aka ce yafi kubuta mutum in yazo ya ce Allah shi yasa abin da yake nufi da wannan bakajen kullun in an ambace su dai wato ana faran mu'jiza ne na alqur'ani Allah ya ce ha mim tanzilul kitabi ko wani gun kuma ya ce hamin wal qur'anul hakim to ko kuma wal kitabul mubin saboda haka in ka ji irin wa'annan bakaje an fade su to ana so mutanen makka ne wato su kashe kunnen su larabawa da suke wato gwanaye ne a harce wato Allah ta'ala sai saukar da abin da kuma zai kwankwashi kansu abin da ba su saba fadan sa a cikin harcinan su ba saboda haka duk sanda ake so a faɗi mu'jizan alqur'ani sai a bude shi da irin wannan magana saboda haka sai kaga sun nutsu su ji me zai a ce shine Allah yake cewa hamim Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah shi ya san me yake nufi wato da wannan tanzilul kitabi wato wannan alqur'ani littafi ne wanda yake abin saukarwa minallahi daga Allah al-aziz mabwai cikin mulkin sa al-hakimi wanda yake wato gwani a cikin aikin sa inna fis samawati ubangiji yace inna fis samawati lalle cikin samai wato wal ardi da cikin kasai wato a wajen halittar su wato la ayati akwai aya dalatun ala qudratil ta'ala wanda suke nuna wato girman ikon Allah wa hadaniyatihi da kareta kansa ta'ala wato abinda Allah yayi lil mu'minina wato ga mu'minai lalle la ayati lil mu'minina akwai aya ga mu'minai su fahimci girman Allah su fahimci girman ikon Allah su kuma fahimci wato in banda Allah shi kadai babu wanda zai iya yin wannan aiki saboda haka su kade ta shi wato a wajen bauta Allah ya ce wafikal jikum ai ba sama da kasa su ne kadai aya ba wafikal jikum a wajen halittar kuma aya akwai aya ku duba halittar kuma ma'ana khalaqa kullu minkum min tufatin dukkan ku Allah ya halice ku daga dugon mani ne suma alaka sannan sai dugon mani ya canza bayan kwana 40 sai koma gudan jini summa mubga sannan kuma wannan gudan jinin shi ma bayan kwana 40 sai canza ya koma gudan tsoka ila an sara insanan haka dai wato halitta dan adam take hawa ake samun tarkibin ta har zuwa lokacin da mutum wato ya zama mutum kuma wato cikakke Allah ya ce sannan akwai wata aya Allah ya ce wa ma yabuthu min dabbatin wato yadda ubangiji ya daidaita halittun sa masu tafiya a ban kasa wannan shi ma aya ne Allah ya daidaita a halittun aka saka mutane suna guri daya sannan aka zabo wadansu da mai rizki da arzikin da Allah yake saukarwa a sama na ruwan sama wanda shine dalilin samuwar arziki Allah zai saukar da mamakon ruwan sama kowa zai dauki kayan sa ya tafi gona kowa zai tafi gona za a je a yi tafafatawa cikin wata uku wata hudu kowa kuma zai rika debo arziki yana dawowa da shi gidansa zai debo arziki dan abin da ya dauka na shuka a cikin ɗan leda ya dauka ya je shuka amma ran da zai dauko abin da ya noma nan sai an nemi amalanke ko sai an nemi turofa kaga wannan arziki ne wanda aka same shi a dalilin zubar ruwan sama shi yasa Allah ya ce wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin da abinda ubangiji ya saukar daga sama na wato ruwan na arziki shine ruwan sama wanda shine dalilin samun arzikin fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha sai ubangiji ya raya kasa da wannan mamakon ruwan saman da ya zuba bayan kasar ta mutu Allah ya ce wata sirfi riyahi da wata aya har yanzu tujuyawar iska a cikin duniyar nan shi ma wannan aya ne shine wato taqalibuha marratan junuban wa marratan shimala wa ba'diratan wato wahara wani lokacin za ga iskar ta fito daga gabas maso arewa tayi dungun yamma maso kudu wani lokacin iskar za ta fito wato daga kudu maso gabas tayi dungun arewa maso yamma wani lokacin iskar daga gabas za ta yamma amma wani lokacin kuma iskar daga yamma ne za ta gaba kaga wannan jujuyawar shi ma aya ne daga cikin ayoyin Allah sannan har yanzu na daga cikin aya wajen iska wata iskar sanyi ne ita sanyi ne kaga mutum ya dauki mayafi wani lokacin ma sai ya so ita ce ya hura wuta yace kai yau akwai sanyi iska ce mai sanyi aka saka wani lokacin kuma sai ga mutum kan ya kwanta ma sai ya yi wanka ya fito da shimfidar sa waje yace ana zuba zafi to haka Allah yake jujjuyi abinsa to wannan tasarrufin irin wannan iskar shi ma aya ne daga cikin ayoyin Ubangiji shi yasa sai Allah yake cewa wato wata sirifin riyahi haka na juyawar iskoki la ayatul liqawmin yaqilun wayanan duk ayoyi ne amma ga mutane waɗanda suke wato masu hankali su suke kallon irin wannan dalilan su ƙara sanin cewa mai yin wannan fa Allah ne Allah nan fa lalle shi kadai ne mai yin wannan aikin kuma shi yafi kowa cancanta wato abauta masa Allah ya ce tilka
ayatullah tatluha alayka bilhaq fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun
Allah ya ce tilka wadannan ayoyi da muka ambata muku ayatullahi ayoyi ne na Ubangiji hujjojinsa ne addalatu ala wahdaniyati wadanda suke nuna kare ta kar Allah nataluha alayka bilhaqi ya Muhammadu muke karanta maka ita da gaskiya ayoyin Allah ne muke baka labarin su da gaskiya to fa bi ayyi hadisin ba lillahi yu'minuna wa ayati yu'minu suka kafire to da wace magana ce kan wato bayan ayoyin Allah wace magana ne kan wanda bayan maganar Allah da ayoyinsa su kafire za su imani fa bi ayyi hadisin ba lillahi to da wace magana ne bayan maganar Allah wa ayati da ayoyinsa yu'minu za su imani kenan duk wanda wayannan ayoyi basu sa ya imani ba maganar alqur'ani basu sa ya imani ba to babu abin da kuma za ka gamsar da shi ka sa ya imani yawa babu wani abin da za ka kawo masa wanda yake zai dauki hankalinsa ya imani in dai bai kalli ayoyin da Allah ya halitta ya kuma ji maganar Allah a cikin littafinsa mai tsarki ya yi imani ba na'am
wailul likulli afaki nasim
na'am
yasma'u ayatillahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha fa bashirhu bi'adhabin alim
majemu
wa idha alima min ayatina shay'a litta kadha huzua ulaika lahum adhabun muhin
min waraihim
jahannam wa la yughni anhum ma kasabu shay'an wa la mattakazu min dunillahi awliya wa lahum adhabun azim hadha hudi wallazina kafaru bi ayati rabbihim lahum adhabun min rijzin alim
ubangiji yace wailul likulli afakin asim wailun kalmar azaba waran su malaman suka ce wailun dinnan wani kwari ne a cikin wutar jahannama har ita kanta wutar jahannama tana kaiwa kuka zuwa ga Allah cewa wannan kwarin yana kunarta yau a cikin wutar jahannama Allah yayi wannan kwarin yayi wannan gurin to wannan kwarin shi kansa wutar tana complain cewa wannan gurin yana damunta shi yasa sai Allah ya bata dama ta rika yin numfashi sau biyu a shekara shine malamai suka ce lokacin da take yin wato numfashin ta na farko a cikin lokacin wato bazara lokacin tsananin zafin nan kaji wata iska in an huro ta wato kamar daga wobin din biredi aka ta fito zafi to daidai wannan lokacin ne shine wannan lokacin da manzo Allah sanai yake cewa amudu bis salati wato inda shiddatul hari ku sanye sallar ku a lokacin tsananin zafi yace fa inna shiddatul hari min fahi jahannama domin tsananin zafin nan na rana tirrumu ta jahannama ne to sai Allah ya ce kai numfashi sau biyu ɗaya kuma tana yin sa ne lokacin tsananin hunturu wato lokacin hunturu shine wato wanda ake cewa jaura ta wuce sai ka dace jaura ta wuce a dauki wasu ƴan kwanaki a jere ba dare ba rana kullun zazzaga sanyi ake to wannan shi ma tirdi ne daga cikin tirrumu ta jahannama yawa domin ita wutar jahannama Allah ne ya halicce ta kuma ya tanade ta da nau'ika na azaba shi yasa wato duk abin da ka ji game da wuta Allah ya faɗa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da zaka ce kurin imani domin dukka abin da yake cikin ta abu ne wanda hankali bai yayi daukan sa a cikin wutar akwai wani guri shi kuma sanyi ne kamar da nassi na alqur'ani ya tabbatar da shi kuma wannan sanyin ake yi wa kafirai azaba a cikin wutar jahannama in an sa su sanyin yayi musu sanyi to na za su roki Allah a kai su cikin wutar jahannama gara zama cikin wutar jahannama da zama cikin wannan cikin kurkukun sanyin haka za a dauke su a kai su cikin wutar jahannama in wuta ce wuta nan ma su kukan zafin ya musu yawa a roke su a kai su inda za su dan samu sanyi to sai a kai su wannan kurkukun sanyin to nan ma in an kai su babu zaman lafiya za su sake cewa a dawo da suna lafiya yau to shine Ubangiji yake cewa wailun wato narkon azaba ko kalmar azaba ta tabbata li kulli afakin ga dukkan mutum makaryaci mai yawan kirkiren karya asimin mai yawan wato sabo yasma'u ayatullahi wannan mutumin yakan ji ayoyin Allah shine alqur'ani tutula alaihi ana karanta masa sumaysiru mustakbiran sannan ya wuce abin sai yana mai girman kai yana takewa Allah ya ce karka kaza ya take ya aikata Allah ya ce kai kaza ya kaura kansa ba zai aikata ba wato yasiru mustakbiran ya tafi yana mai girman kai shine wato mutakabbiran anil imani yana girman kai gabarin yin imani Allah ya ce ka allam yasma'ha kai ka ce ma bai ji ayoyin alqur'anin ba kamar ma bai ji ana karanta masa ba Allah ya ce wannan mutumin fabashirhu bi azabin alimi to kai masa albishir kai masa albishir bi azabin alimi da azaba mai radadi aka ce wannan na daga cikin al'adar alqur'ani wai sai a ce ayuwa kafiri albishir amma labarin da zai biyo bayan albishir din kuma labarin azaba ne kaga kenan ashe wannan ba albishir bane wato ba albishir bane gatse ne kenan Allah ya ce a masa albishir ai albishir ka kyanta abinda zai faranta lini yawa Allah ya ce saboda ita bushara tana zuwa ne daga abin da zai faranta rai sai sa aka ce annabi albashiru albashiru mai magana a ce ka gargade su gabarin azaba mai radadi sai aka ce kai musu albashir Allah ya tanada musu wato azaba wanda suke wato mai radadi Allah yake cewa wa iza alima min ayatina shay'an wa'annan kafiran a cikin su in wani ya san wani abu na ayoyin mu Allah ya ce ittakadha huzwan sai riki wannan wato da izgilanci wato yana izgilanci Allah ya ce ulaika
mashi lafiya to ya kare azumin in ba zai iya ba azumi ne kuma yazo ya shiga aikin agaji da gila bai sahur ba ko eh ubangiji yace wai za alima min ayatina shay'an in wannan kafirin ya san wani abu daga cikin wato ayoyin mu na alqur'ani ittakala huzuwan sai riki wannan aya a matsayin abin izgilanci Allah ya ce ulaika to irin wa'annan masu karanta alqur'anin lahum azabun muhin suna da azaba ta walakanci wato a gidan lahira min waraihim jahannamu bayan su ta jahannama ne warayu guni anhum ma kasabu abinda suka aikata suka tara na dukiya ko na yaya ko na mulki ko na fada'aji a gidan duniya ba zai amfana musu komai ba yawa ba zai amfana musu komai ba Allah yake cewa min waraihim jahannam a ba za ku jahannam malami suka ce menene ake nufi da baya aka ce bayan mutuwa da zalan sun mutu to akwai wata jahannama wato tana nan ko tana jiran su wato shine wato ai ya kamata a ce a gaban su akai wuta jahannama tunda ai mutum gabe yake yawa gabe yake daga yau gobe zai ba baya zai yi ba saboda haka amma sai Allah ya ce a bayan su ma'ana wato bayan mutuwar su akwai wuta jahannama da aka tanada musu wala yuguni anhu ma kasabu abinda suka bige bigen su na duniya ba zai amfana musu komai ba abinda wato suka tanada na dukiya ko kuma na ayyuka in dai babu imani to ba zai amfana musu ba Allah ya ce wala yuguni anhu ma kasabu shay'an duk abinda suka tsorora a gidan duniya ba zai amfana musu ba wala mattakadu min dunillahi awliya sanan gumakan da suka riga koma bayan Allah a matsayin wato ababen bauta su ma ba za su amfana musu komai ba walahum azabun azim kuma suna da azaba wanda take wato mai girma a gidan lahira sai Allah ya ce haza tunda ma ana magana akan alqur'ani ne Allah ya ce in sun ji ayoyin mu sai su kauda kai in sun fahimci wani abu daga cikin aya sai su mata izgilanci Allah yake cewa haza to wannan alqur'ani kudan shari'a ce gabanin bata walladina kafaru bi ayati rabbihim lalle waɗanda suka kafirce mu ayoyin ubangijin su lahum azabun su kan suna da azaba suna da wani kaso na azaba min rijizin alimin wato azaba ta walakanci wato a gidan lahira Allahu allazi
sakkara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi'amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun
na'am ubangiji yace Allahu ubangijin nan ne da ake ce ku kade tashi ku bauta masa ku ji tsoron sa ku bi umurnin sa ku nisanci hannun sa shine allazi sakkara lakum al-bahra wanda ya hore muku wato kogi litajriya al-fulka saboda ku rika wato gudanar da jiragen ruwanku a ciki wajen ɗiban kayanku da kuma ɗiban wato fasinjojinku
litajiri alfulka Allah ya tanadi wannan ruwa dan wato wayenan kwalakwale su daga kaiwa suna kawowa fihi a cikin ruwan bi amrihi wato da izinin Allah ai gudanar ruwa ma da izinin Allah shi yasa a baya Allah ya ce mana in Allah ya ga dama wato wa in yasha yuskinir riyaha fa yazlanna rawakida sai Allah ya dakatar da iska wanda ita iskar ita ke taimakawa jirgin ruwan yake tafiya to Allah ya ce in ya ga dama sai ya rike iskar a cikin kogin to shine Allah yake ce mana Allah shi ya hore muku wato kogi saboda ku rika gudanar da jiragen ruwa da umurnin Allah walitaftago min fadlihi dan ku kasuwanci ku nema daga cikin falalan Allah wala alakum tashkurun ko kuma ku yi wa Allah wato godiya bisa wato wannan ni'ima wasakalakum fi samawati
wa ma fi ardi jami'an min inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun
Ubangiji yake cewa wato wasakar lakum ma fi samawati Allah ne shi ya hore muku abin da yake cikin samai kamar rana kamar wata kamar taurari kamar ruwan sama da yake zuba Allah shi ya hore muku wa ma fil ardi Allah shi ya hore muku abin da yake cikin kasa na daga dabbobi da bishiyoyi da tsire-tsire da koramai da dukkan abin da Allah ya halitta kalaka zalika limanafi'ukum duk Allah ya halicci wannan dan amfanin ku ne dan dan Adam ya ci gajiyar wannan abin da Allah ya halitta ya samu nutsuwa yayi wa Allah godiya ya bauta wa Allah dan haka Allah ya duk wannan halittar Allah bai halitta dan shi bane ya halitta dan ku ne kuma ya rarraba muku gurgurdan wato maslahar ku saboda haka Allah yake cewa wato wasakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duk abin da Allah ya hore muku a cikin sama ko a cikin kasa jami'an minhu duk wannan wato daga Allah yake ma'ana horewar ta sa sakara ka'inatun minhu Allah shi ya hore muku inna fi zalika la'ayatin kai wajen hore wannan dan dan adam ya mura lalle akwai aya liqaumi yatafakkarun amma ga mutane wanda suke wato masu tunani
na alladhina amanu yaghfiru lillazina la yarjuna ayyaman lahi liyajziya qauman bima kanu yakasibun
na'am
amina salihan falinafsi wa man sa'a falaiha thumma ila rabbikum turja'u
malan yake cewa Allah ya ce qul lilladheena amanu yufaru ga yawa masu imani wato ko yakfiru ko yakfiru lilladheena la yarjuna ayyaman lahi su gafarta makafire in sun musulmi Allah ya kira mu'mine yace in mu'mine sun yi walafi un kafire suka yi maka laifi to ka yafe masa ba dole a ce wai dan yana kaficin sa kuma tsakanin karshe babu wata mu'amala ta zamantakewa ta duniya ba a ko yana kafircin sa kun wannan ba zai hana ba matsawon ba ya karka yake ba dan haka Allah ya ce la yanhakumullahu an allazina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku ku yi mu'amala da allazina lam yuqatilukum fid din wanda ba su yake ku a cikin addini ba wala mikrujukum min diyarikum basu fitar da ku a cikin gidajenku ba an tawallahum Allah ce bai hana ku yi soyayya da su ba wa tuksitu ilaihim kuma ku yi musu adalci in mu'amala ta hada ku sai ce inna ma yanhakumullah wanda Allah ya hana ku kar ku kulda da shi sune alladhina qataluku fid din wanda suka yage ku a cikin addini suka fitar da ku a cikin gidajenku wannan kan Allah ya hana ku an tabarruhum wa tuksitu ilaihim ku yi soyayya da su ko kuma wa tuku musu babu tsakanin ku da su babu wani babu wata ganayya amma dan kafiri yana kaficinsa amma bai yage ka ba wannan ba haraka ba hana ka mu'amala da shi ba zaka sai kaya agunsa zaka sayar masa in yazo ne mu taimako zaka taimaka masa wannan ba hana ba in yayi maka kuskure ma zaka yafe masa an ce abinda ake nufi da wannan aya din malai yake cewa wannan tana nufin wato tahamilu azahum za ku iya ku wato ku yi hakuri akan cutarwansu wa alai muqabalatin bi misli ma fa'alu kuma kada ku ce sai kun saka musu in sun muku wato wani laifi waqtul fi hadhihi al-aya malamai sun sabani akan hukuncin wannan ayan faqila madaniya wadansu malamai suka ce wannan ayar a madina aka sauka da ita su kuma a wannan dalili da yasa suka ce a madina aka sauka da wannan aya suka ce kamar da abdullahi bin abbas yake fada yace annahum kanu fi ghazwati bani musalakin a lokacin sun je yakin ghazwatu bani musalakin wannan yakukuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara fita yake ba sai da ya hijira zuwa madina kuma badar ita ce yakin sa na farko to a yakin bani musalakin a wannan yaki yace nazaru ala bi'irin yuqalu hu muraisi, sun sauka kusa da wata rijiya wanda ake kiran wannan rijiyar muraisi. Yace fa asala Abdullah bin Ubay gulamahu yasas ilma, sai Abdullah bin Ubay shi munafiki ne kuma yana ta cikin tawagar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin sojojin yakin manzon Allah, amma munafiki ne wanda yake ana cewa ma shine rasul munafikina, shine shugaban munafikai a Madina, Abdullah bin Ubay bin Salul. To sai ya tura bawansa yaje ya jawo masa ruwa a wannan rijiyar, fata alai, sai bawan ya dade bai dawo ba. Falamma atahu faqala lahu ma habasuka, da ya dade bai dawo ba, da yazo sai ya ce masa, meye ya tsare ka, me yasa baka dawo da wuri ba? Kala sai ya ce, gulam Umar, ai wani bawan Umar ne, wato qa'ada ala tarfil bi'ri, ya zauna a bakin rijiya, fama taraka ahadan yasaski hatta mala qurban nabi sallallahu alaihi wasallam wa qurba abubakarin, ai wani bawan sai Umar ne, bawan sai na Umar kenan, wai shi ya zauna a bakin rijiya ya hana kowa ɗiban ruwa, yace sai an cika wato butar Annabi sallallahu alaihi wasallam da butar sayyidina Abubakar, sai an cika golar Annabi sallallahu alaihi wasallam da golar Abubakar. Shine yake gaya mashi wannan rasul munafikin, yake gaya masa ai da yanda saka ka ban zo ba, ai wani bawan sayyidina Umar ne ya hana kowa jin ruwa, sai da aka cika golar manzon Allah, aka kuma cika gore sayyidina Abubakar. Shi kuma munafikin yana fa cikin tim din Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa an je wannan yakin da shi. Faqala Abdullah, sai Abdullah bin Ubay bin Salul, shi wannan shugaban munafikan, shi mai bawa, sai yace ma misluna wa misla haula'i illa kama qila sammin kalbaka ya akuluka, ai wa'annan mutanen tsakanin mu da su babu wani abu, sai dai kamar abin da Bahaushe yake cewa ka kiwa karanka ya cije ka. Wai manzo Allah yake faɗan wannan magana, saboda ba yayi hijira daga Makka ya zo Madina ba, su kuma ƴan Madina ne, sun karbe su, sun ba su gurin zama, sun zauna. Saboda haka yanzu ya fara gori, saboda an je ɗiba masa ruwa, yanzu inda zai bi da biyayya, yanzu ko ana ɗiba masa an jawo gugansa, sai aka ce ga kwaliyar da za a zuba ruwan Annabi ta zo, ai zai ce a biye a zuba masa. To amma sai yayi wannan magana, to wannan magana shi wannan sai labari ya zaga ya zaga, sai je kullun sayyidina Umar, sai sayyidina Umar sai yake neman sa zai kashe shi, ce tun da ya faɗi wannan mummuniyar magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace to ku sai ya sade kansa. To shine Allah ya saukar da wannan aya cewa in sun yi laifin a yafi, tun da yanzu ana zaune da su, ana zaune da su. To shine yake cewa ai wannan wato tsakanin mu da su kamar misalin wato mutumin da yake cewa ka ciwa karanka ya cije ka ne. Fa balal zalika Umar, wannan labari ya je gurin sayyidina Umar. Fa istamala bi sayfi yuridu tawajjuhu lahu, saboda haka sai ya zale takobin sa, sai ya makale yana neman sa ya sare shi. Sai Allah ya saukar da wannan aya. A wa'anda suka ce ayan a Makka aka saukar da ita, a Madina aka saukar da ita, masu wanda suka yi mata hukuncin madaniya kenan, suka ce wannan shine sababin nuzul, shine dalilin saukar wannan aya. Sai malam yake cewa wa kila makkiya, waɗansu malaman suka ce a Makka aka saukar da ita. To amma in a Makka ne, su kuma dalilin su wato shine suka ce shine anna rajulan min bani gaffarin, cewa wata rana a Makka kafin manzo Allah ya hijira kenan, wani mutum daga cikin kabilar bani gaffar, wato ko kuma bani gaffar, shatama Umar, ya zagi sayyidina Umar a Makka. Fahama Umarun an yaftasha lahu, sai sayyidina Umar ya niya wato zai danke shi. To sai Allah ya saukar da wannan aya. Malam Suddi yake cewa anna nasa min ashabi rasul sallam min ahli Makka, waɗansu mutane daga cikin sahabban manzon Allah, mutanen Makka, kanu fi aza kasirin min almushrikina, da suna karkashin cutarwan da yawa daga cikin wato mushrikan Makka. Kabla an yi Umaru bil hijra bil jihadi, kafin a umarce su da su yi jihadi. Fa shaka zalika lirrasul sallallahu alaihi wasallam fa nazala, sai sai kuka manzon Allah, da suna Makka, mutanen Makka da yawa sun azabtar da su mummunan azabtarwa a dalilin musuluncin su. To yanzu kuma da Allah ya bada dama a jihadi, sai suka ce to sai mun yi ramuwar gayya. Shine Allah sai ya saukar da wannan aya, babu ramuwar gayya. Yanzu abinda za ku yi tallan addini, duk wanda ya ce ba za a addini ba sai ku yake shi, amma duk wanda ya bar ku yi addini shikenan ku bashi akan kafircinsa, illa yaka a iya saba masa jizya biya. To shine aka ce ba za a yi wannan ramuwa ba, shine sai Allah yake magana cewa kul gaya musu, gaya malil ladzina amanu, masu imani, yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyama la, su gafarta ma waɗanda ba sa kaunar wato ladan da yake wajen Allah a lahira, su ne kafirai, wato su gafarta musu in sun musu laifi. Allah ya ce liyajziya qauman, dan in sun yi haka Allah zai sakanta mutane bi ma kanu yaksibun wato da abin da suka tsoruta su bar su alahira Allah zai musu azaba su kuma hakurin da suka yi Allah zai ba su rada a kayan wannan man amila salihan ku sani duk wanda yayi aiki mai kyau fali nafsihi ladan aikin sa kansa zai koma wa man asaa fa alaiha wanda ya munana aiki shi ma zunubin munan aikin sa kansa zai je summa ila rabbikum turja'un sanan dukkanku wato zuwa ga ubangijinku za a mai da ku Allah rama za mu tsayana wato za mu tsayana saboda lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya karba mu ne ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana.